billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalam ala asadin nabiyyina wa ashrafil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yan wa muslimi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau muna yin lahadi wanda ya daidai da 14 ga watan Ramadan. Yau hijira na da shekara 1445 daidai da 24 ga watan 3 na miladiya 2024. Barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarun albarka, masallacin Bohol wanda yake da addressin number 58 a Real Quarters a nan fadar jihar Gombe. Barkanmu da kasancewa domin bibiyan Alkur'ani da tarjama sa da muke cikin wannan darare masu albarka, dararen watan Ramadan. Idan masu kallon mu kai tsaye da masu bibiyar mu ta kafafen yaɗa bayanai na zamani ba su manta ba, a jiya Allah ta'ala ya kawo mu ƙarshen suratu Ibrahim alayhi salam. Yau kuma insha Allah za mu tashi suratul hijr. Suratul hijr ita ce mai namba ta 15 idan ka kirgo surorin alqur'ani daga sama zuwa kanta. Tana da ayoyi guda 99, kuma sura ce yar makka makkiya ce, ma'ana kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina aka saukar da wannan sura. Kuma su uku ne masu irin wannan adadin ayoyin qur'ani gaba daya a cikin surorin Qur'ani 114, to guda uku ne masu 99. Akwai suratul hijri, akwai suratul maryam, akwai suratul waqi'a. Waɗannan su ne masu ayoyi guda 99. Ita wannan sura mai albarka, abinda ya zamuto take karantarwa shine ibraz al-masir al-mukawwif, bayyana makoma domin a tsorata wanda take dako ga kafirai ko waɗanda suka zama to mujrimai. Ambatan makomarsu zai sanya a ainihin rayuka su tsorata, su zama to suna ayyuka na ƙwarai. Li adami islamihim, za a faɗi makomarsu mafi muni domin su ba su yi musulunci a duniya ba. Rashin musuluncinsu shi zai haifar su samu mummunar makoma a gobe alkiyama. Watanawalatu sura taslimatu rasul sallallahu alaihi wasallam ala adimi imani man lam yu'minu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sura tana rarrahinsa ine tasliya, bashi hakuri game da waɗanda ba su yi imani da shi ba. Wa anna zalika wa anna tilka al-udda al-mukazzibin ma rusulihim. Kuma ba ma shi kadai bane, manzanni da yawa kafin zuwansa Qur'ani ya bada labarin an kareta su. Ana fahimta tarji'a kullaha ila zalika al-mihwar al-asil, duka wannan iya komawa game da tattaunawa da sura take wanda yake daki bayan daki. Sawa'un fi zalika al-qissa nahwa qissa al-bashariyya wa asl al-hidayah wal-gawaya. Surar ta zo da bayani kan kissa ta dan Adam da asalin shari'a da kuma bata. Wa zalika fi khalqi Adam wa ghurur iblis wa istikbarihi. Suran ta yi bayani game da halittar Annabi Adam alaihi salam da kuma rudin iblis da kuma girman kan da yawa Allah. Summa ta'arradat li ba'd ayati Allah, sannan surar ta ci gaba da bayani game da wa'ansu manya-manya daga cikin ayoyin Allah. Wa mashahidu al-kauni fi as-samaa wa fil ard wa ma bainahuma, da abubuwan da suka zama tu mashahid ne, abinda in ka gani zaka tabbatar da Allah ne yi shi, wanda suke samai da kasai da abin da ke tsakanin su. Summa zakar qissatu Ibrahim wa Lut alayhi as-salatu was-salam wa ashabul ayka, sannan sura ta yi bayani game da qissar Annabi Ibrahim alayhi salam da qissar Annabi Lut alayhi salam da ashabul ayka mutanen Annabi Shu'aib alayhi salam wa ashabul hijri wa azabihim, da azabar da mutanen hijir da irin kuma azabar da aka yi musu. Wa katimati sura bi tasbitir rasul sallallahu alaihi wasallam wa intizari sa'atun nasr, sura ta cika da tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma dakon da yake na lokacin cin nasara daga Allah wa an yasfah anil lazina yu'minu bihi ko kuma wa an yasfah anil lazina yu'zunahu an ce manzon Allah yayi yafiya ya kauda kai ga waɗanda suka cutar da shi ana gane ko wa yu'akkalu amrahum ila Allah ya maida al'amarin zuwa ga Allah subhanahu wataala wa mashahidu al-qiyama wa tawjihat sura ta yi bayani irin abin da zai faru a yinin kiyama da kuma nusarwa wa ta'qibatu allati tasbiqu al-qisas da kuma abubuwan da suke biyo bayan kissosi da Qur'ani ya ba mu labari a wa takallalaha wa ta'qaba 'alaiha sannan sura ta tsatsefe dukkan kissa daga wannan sai wannan daga wannan annabi sai wannan kuma ta bibi baya da irin abin da Allah ta'ala yawa wannan al'umma suratul hijr malaiti summiyat hadhihi sura bi suratul hijr an ambaci surar da wannan suna suratul hijr li anna Allah ta'ala zakara fiha ma hadatha li qaumi salih domin surar ta yi bayani irin abin da ya faru ga mutanen annabi salihu alaihi salam wa hum qabilatu samud sune qabilar samudawa wa diyarihim fil hijr sun yi gidajensu cikin duwatsu wa qad warada zikru lafzul hijr fi sura kuma suran an ta kawo ambaton hijr a cikin ta wala qad kazaba ashabul hijr al mursalin aya mai namba ta 80 a cikin surar ta yi bayanin hijr din wa warada tasmiyatuha fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ambaton surar da surul hijr ta tabbata tun lokacin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kama ja'a fi kalami ba'di sahaba kamar yadda hakan ya zo a bayanin wa'ansu daga cikin sahabbai Allah ya kare yadda da su minhum abdullah ibn abbas daga cikin su akwai abdullah dan abbas Allah ya kare yadda da shi ali yake cewa nazzalat suratul hijr bi makka ita wannan sura ta sauka a garin makka inji abdullah dan abbas idan kana son karin bayani ka duba ad-durrul mansur mujalladi na 5 shafi na 61 yayi bayani akan wannan akwai ahadabu kullu sura wa maqasiduha wa asma'u surah al-Qur'an duk litafai da sun yi bayani akan wannan litafai na ulumul Qur'an wanda yake san taqawul qarawa sai ji duba su zai ga irin bayanan da malamai suke Allah rama bismillahirrahmanirrahim na'am
alif lam ra تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين
إتما سورة كمر إرؤور تتقباتا تفارا دمقطعة الحروب كو حروب المباني ألف لام را وأنا أتشو الله أعلم بمراده بذلك Allah ta'ala ne yasan abin da ke nufi da wannan harufa kamar da muka yi bayani lokacin da muka zo suratul Ibrahim alaihi salam takaitaccen bayani shine malamai sun ce Allah iya bude irin wannan surori da wannan harufa domin a takaita abubuwan zamto guda biyu ne kawai daga cikin irin jerin gir abin da malamai suka faɗa na farko domin ya zama ijaz lil araf ya zamto abin da zai gajiyar da larabawa musamman wanda suke adawa da Qur'ani wanda suke cewa sihiri ne ko bokanci ne ko magana dan adam ce to sai Allah ya kai irin wannan harufan kuma a boye musu su kasa gane me ake nufi duk da yaran su ne duk da Qur'anin ya sauka da larabci amma sai ya zama to ga harufa duk nasu ne amma sun kasa gane me ake nufi wanda ya zama mu'jiza ko ijaz abu na biyu kuma duk inda aka faɗi wannan harufa to suna da alaƙa da Alƙur'ani in an ambace su to abin da zai biyo baya magana Alƙur'ani mai girma ce ana fahimta anan Allah ya ce alif lam ra tilka ayatul kitabi wancan ismu tilka ismul ishara ne akwai ismul ishara lil ba'id akwai ismul ishara lil qarib akwai ismul ishara muzakkar akwai ismul ishara muannas an gane ko zalika shine ismul ishara lil ba'id kuma muzakkar zalika wancan an gane ko haza kuma shine ismul ishara lil qarin haza wannan tilka shine ismul ishara muannas kuma alba'id tilka wancananka hazihi kuma shine ismul ishara muannas amma kuma lilqarib shi ma hazihi da haza tilka da kuma zalika an bayyana duk kuma qur'ani yazo da irin wannan wani a ce zalika zalikal kitabu la rayba fi ko nan a ce tilka an bayyana duk ana nuni ne game da alqur'ani suna ne na ishara wanda zuwa da wannan suna iya nuna cewa qur'ani ake nufi waɗancan ayatul kitabi ayoyi ne na shi wannan littafi an ce alkitab bil alif da lam kuma sannan an ce wa qur'ani mubin sannan kuma da abin karantawa mabayyani ana ganewa malamai sun ce ai kamar alkitab da qur'an duk abu ɗaya ne amma kuma an kawo wawu wanda yake nuna akwai rabewa tsakani alkitab kuma aka ce wa din iya nuna kan cewa kamar alkitab din ba shi bane qur'an din to malamai sun tattauna akan wannan sun fidda maganganu a kallon guda uku suka ce alkitab shay'un makatu abinda aka rubuta shine alkitab kuma qur'an shay'un maqru'un abinda ake karantawa an bayyana haka wasu malamai suka ce alkitab abinda aka rubuta alqur'an kuma abinda ake karantawa wa'ansu kuma suka ce alkitab ana nufin at-tawratu wal injil sun yi alkitab wa qur'an kuma ana nufin wannan littafin na alqur'ani wa'ansu kuma suka ce alkitab shine lauhul mahfuz wanda komai da komai iya ciki wa indahu ummul kitab kuma qur'anun mubin kuma shine qur'anin da muke karantawa ana fahimta wannan shine abubuwan da wa'ansu daga cikin malamai suka fitar sai Allah ta'ala yake cewa rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin suka ce rubba litaqalil kam kuma litakasir idan kace rubba to abun yiwarsa kadan yake yiwa rubba ko a hayanin abun da yake nufi kenan amma kuma kam adadul kasir idan an zo da kam to tana nufin abu da yawa ba kadan ba ana fahimta kuma suka ce rubba tadakulu fil ism wa rubbama tadakulu ala al fi'il idan kace rubba rajulun ja'ani kaga rubba ta shiga cikin ismi akwai yiwar wani mutum zai zo mun amma rubbama ja'ani rajulun rubbama akwai yiwar ja'ani sai fi'ilin yazo kafin ismin na fata kuna ganewa Allah ya ba mu lalle sauraro to wannan domin akwai daliban ilimi kwarai da gaske wanda suke bibiyar harshen larabci yasa muke dan wannan bayanin kadan a ciki to rubbama ya wajin ladina kafaru sau da dama su waɗannan da suka kafirta suna buri law kanu muslimin da ma sun kasance su musulmai ne ana fahimta kafirai suna buri a ce da masu musulmai ne to malamai suka ce a ina wannan burin na kafirai ke tabbata sun yi ittifaqi ainin alkiyama ne akwai hadisin Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kare yadda shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da Allah ta'ala ya tattara yan wuta a cikin wuta daga cikin yan wuta akwai ashabul qibla musulmai masu sako musulmai ne amma saban su ya kai sun shiga wuta sai kafirai tsantsa suna cewa shin ba ku musulmai bane eske cewa mu musulmai ne to me ya kawo ku nan muka zamto tare da ku his na cewa mun sabi Allah ne kuma saban ya jawo mana Allah ya mana azaba ana ganewa his ke fada musu maganganu bakake cewa ai musulunci kuma bai amfani ba tunda ga mu ga ku a gidan wuta ana fahimta to suna fada musu wannan mugunyar magana domin ransu ya baci sai Allah ta'ala maganganun kafirin shi ma sai Allah ta'ala ya nuna fishinsa haka sai biya mala'iku umarni cewa ku je gidan wuta duk mutumin da yake musulmi ne a fito da shi. Ana fahimta? In dai ka shaida la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, to Allah ya ba mala'iku dama su je su fito da kai daga gidan wuta a kai ka aljanna. To idan kafirai tsantsa so ga ana ta fidda musulmai masu sako wanda ake musu azaba tare, to a daidai lokacin sai su burace dama su ma musulmai ne. Magana ta fito fili yayi. Rubbama yawdul ladina kafaru law kaunu muslimin, a lokacin suke ta buri dama sun yi musulunci a duniya domin sun gara da musulunci. Duk wanda ya musulunci dama an ce ba zai dawo ma auta ba, duk irin azabar da za a yi masa ƙarshe Allah ta'ala zai kubutar da shi ya fita gaba daya. Ana fahimta? Sai Allah ta'ala yake cewa zarhum
darhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun.
Na'am, Allah ta'ala yake cewa zarhum, ka kyale su, ka rabu da su, inji Allah. Ya'kulu wa yatamatta'u, su dinga ci suna sha, ma'ana kafirai ba su da aiki a gidan duniya kamar wani abu guda biyu, da ci da sha da tarawa da holewa da shantakewa, duk shi ne aikin su dama. Ba su da tunanin cewa akwai makoma bayan nan din. Yasa Qur'ani yake cewa duk iliminsu sun tare shi a duniya ne kawai. Amma idan ana maganar lahira, gidadawa ne, ba su san komai game da lahira ba. To sai Allah ta'ala yake cewa manzon Allah ka rabu da su, aikinsu a duniya su ci su sha, shine zarhum ay utrukuhum, ka rabu da su kawai manzon Allah. In dai kawo musu wa'azi, kawo musu wa'azi, kawo musu wa'azi, ba su tuba ba, to ka rabu da su. Ya'kulu wa yatamatta'u fi duniya, su yi ta ci suna sha a gidan duniya, suna ta jin daɗi da kayan jin daɗin gidan duniya. Wayulhihimul amal, wayulhihim ay yushghiluhum al'amal, kuma buri ya dinga shagaltar da su, bishin kaza, bishin kaza, bishin kaza. Kuma wannan har ƴan uwanmu daga cikin musulmai suna da irin wannan burace-burace. Yanzu nan muna 2024 ko? To yanzu gaba ɗaya in ka sami ƴan uwa ƴan siyasa bishin 2027 ake maganar 2027 zuwa za a tsaye da takara. Har ma a dinga rigima, ai ɓangare kaza za mu kai takarar. Wa ya san wa zai je gobe? Ba wanda ya san wanda zai je gobe. Wannan irin dogon burin kuma a duniya aikin kafirai ne, ba aikin musulmi ba ne. Kai dai ka dinga fatan alkhairi kawai. Ka dinga fatan alkhairi lokacin da ka tsinci kanka a cikinsa. Amma dogon buri musamman a harkar duniya ba naka ba ne, a matsayinka na musulmi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa Abdullahi ɗan Umar, yake cewa kun fi duniya ka annaka gari a abiri sabil, ka zamto a wannan duniyar kamar baƙo ko ɗan tafarki, ka mai da kanka haka a duniya. Ma'ana baka da lokacin sakewa, baka da lokacin abokai, baka da lokacin kaza, ka mai da kanka baƙo a duniya. An fahimta? Shi ɗan Umar da ya karanta hadisin ya fahimce, sai ya ƙara istinbadi, sai yake cewa iza amsaita fala tantaziru sabah wa iza asbahata fala tantaziru almasa, a matsayinka na musulmi mai imani mai kaffa kaffa da duniya, ba yanzu mun kai yammaci da lafiyarmu da ranmu ba, to kar ka sa burin asuba za ta yi madare. Kullun kayanka a tattara kake, kana shiri duk lokacin da Allah kira ka zaka tafi. Idan kuma asuba ta yi madare, to kar ka sa burin rana za ta fada maka na rai. To idan mun dau wannan karatu, duk wani burin duniya za mu aje shi a kullun, za mu dinga tana me ke gabanmu a gabanmu. Mutuwa ce gabanmu, zaman kabari ne gabanmu, tashin kiyama ce gabanmu. Wannan kuma shine abin da yafi kamata dan adam ya mai da hankalinsa, tunda shine in kai filin, kai filin gaba ɗaya kenan. Amma duniya sau nawa zaka fara anan kuma ka tashi anan, sau nawa zaka rasa nan kuma ka samu nan. Amma shi filin irin na lahira in an yi an yi kenan, ba a tashi. Saboda mu mai da hankali mu gina lahirar, mu bai da hankali kada wannan duniya ta ruɗe mu. Yawan buri akan duniya aikin kafirai ne. Yasa Allah ya ce zarhum, ka rabu da su. Ya'kulu wa yatamatta'u, su ta ci suna sha suna holewa. Wa yulhihimul amal, kuma buri iya ta suna ta ƙara buri. Akwai wata aya makamancin wannan cikin suratu Muhammad ne ko suratul Ahqaf, inda Allah ta'ala ke cewa wallazina kafaru yatamatta'una,
wallazina kafaru yatamatta'una wa ya يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
سورة محمد كو الله تعالى كيتشا والذين كفروا سو كافري يتمتعون سنة جن دادي سنة هوليوة يأكلون ويتمتعون سنة تي سنة جا سنة سنة حرام داما zakai wa kafiri wazi akan riba ne ko akan cin hanci ko akan kaza duk ba gaban sa bane wannan shi kawai kamar dabba ne yanda dabba ba ta da haram ha kafiri ma lahi bahi da haram yasa Allah ya shabaha su anan da dabbobi ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am kamar yanda dabba take ci dabba ta san wannan haram ne ta san wannan halal ne to sai Allah ke cewa duk kafiri tsantsa haka yake a rayuwar sa be bambance mai haram mai halal bai samanta ba ma kai ne musulmi wannan takalifin yake wuyanka zaka ga abu zaka same shi in haram ne ka kauce masa zaka ga abiya doso ka in ba daidai bane ka bar shi amma su ba su da wannan mizani sai Allah ya ce za su ci su sha su hole a duniya amma Allah ya ce wannaru masa wallahu wuta ita ce makomar su bayan sun mutu kaga jin dadin da holewar bai amfani ba domin sakan dai a wuta iya mantar da mutun zaman sa na duniya gaba daya ko shekara 100 kai a duniya to shiga wuta sakan dai iya mai da kai iya mantar da kai duniya gaba daya kuma in jin dadi ne da da'adu da kaza da biyan bukata irin ta mata dabbobi ma suna yi wata dabbar ma ta fi ga jin dadi wata dabbar ma ta fi ga ado yanzu a matsayin ka na talaka sai ka fita ka nemo ka ci zaka hada kanka da dokin da mai martaba sarki yawa likita guda gare shi ko ba gaskiya bane wasu dokuna ma ofa gare su wani abinci ma daga kasar waje ake ga musu kaga jin dadi ne ya fika kai kana fama da gari da dawa kullun kana fama amma shi abin da zai biskin ne daga kasar waje ake ga musu kaga dabba ce ta ci ta sha kuma ta yi ado in ado ne ga irin su dawoyi su nan shi adam ma a jikin sa yake ba sawa yake ba kware kai ne sai kai dinki an sa ma yalan zare anan baki anan ja anan da sauran su amma shi haka Allah ya yi shi cikin sa haka yake in ado ne gashi ka dubo an su tsuntsa yanzu ga yanda Allah ya musu ado gashin nan daban na ƙasa daban na bindin su daban na ina ne daban in ado ne dabbobi ma suna yi to me ke bambanta ka da kai da dabba shine sanin me halal me haram me Allah yake so me Allah baya so wannan shine kai bambancin ka da dabba amma in jin dadi ne da ci da sha da mu'amala da mata wasu dabbobi ba duk sun fi ka wannan ana fahimta to sai Allah ta'ala ke cewa ka rubuta su ya'kulu wa yatamatta'u suna ci suna holewa a gidan duniya wa yulhihimul amal kuma buri iya ta kama su suna ta ƙara buri a gidan duniya sai Allah ya ce fa sawfa ya'lamun da sannu za su yi sani wannan tahdid ne fihi tahdidun kamar akwai tsoratarwa a ciki kuma duk inda sinin ya zuwa irin wannan zirin magana fa iya indicating cewa gaba Allah yake ne dama sun ce sinin lil mustaqbal saufa ta'lamun saufa ta'lamun sai a gaba ai Allah duk zai kawo masu ya murtsike su ne bayan sun mutu idan sun je lahira amma a duniya Allah zai bar su ta shakata wasu shine saufa din tana nufin su mutu su samu Allah kuma ya azabtar da su shine ma'anar zuwa da saufa kira na'am aya ta gama
wama ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum
Allah yace wama ahlakna min qarya ba wata alqaryar da muka halaka din ji Allah illa wa laha kitabun ma'lum ba ce wannan alqarya tana da ajlin mutrubun wani ajali da Allah ya yanka mata duk alqaryar da Allah ya halakar to dama akwai wani lokacin da Allah ya eba musu to za su wuce wani lokacin ba la yastaqiruna wala yastaqdimu ba za a jawo azabar su kusa ba dan suna yawan saban Allah ana ganewa kuma ba za a jirkinta musu azabar ba dan wani abu daban duk ba a yi shi lokacin Allah idan yayi to shikenan magana ta kare ko dan adam ne shi kadai ko al'umma ce gaba daya in dai lokacin da Allah ya eba ma ya zo to shikenan ba jinkiri ba ƙari ana fahimta yasa duk alqarya in ji Allah illa wal kitabun kitab din ajal Allah yake nufi kamar li kulli ajalin kitab kowane lokaci to Allah ya sa a rubuta shi haihuwanka rayuwanka in Allah ya zaka yi arziki arzikinka in zaka yi aure ka hayayyafa duk sai Allah ya sa a rubuta kuma ranar da zaka bar duniya mai iyayen a rubuci ana fahimtar wannan illa wal hakitabu ma'lum la yuqaddamu alayhi wala ya'tihimul azabu hatta yabluhu cewa wannan azabar ba za a gaggauto ta ba domin sabon Allah sai yayi haka nan kuma ba za a jirkinta azabar a kimsu ba idan lokacin yayi wannan ko daidai kun mutane ko al'umma ko alƙarya duk haka irin tsarin Allah yake akan mutane yasa duk azzalimi idan ya zalunci karamu da shi lokaci ne Allah ya yanka masa ɗayan biyu ne ko dai in Allah ya matsa wan kwana kana zaune kaga Allah ya gama da shi gaba daya ko kuma a'a sababin da yasa yake zalunci sai Allah ya kwace wani ai mulki ne ke sa zalunci ko in Allah ya so sai ya kwace mulki wani dukiya ce take sa zalunci idan Allah ya so sai ya kwace dukiyar kuma gaskiya ba Allah ba mun da bai iya bai dukkan azzalimi ta lala Allah ya masa wai ba wai ya gagare Allah bane inna Allah la yumli bi zalimi hatta iza akadahu lam yuflih Allah iya ta lala mai kamar sake ga azzalimi har lokacin da Allah zai damke shi ba zai kwace ba yasa duk wani wanda ga ya buwaye mutane ya gallazawa mutane wallahi kai hakurin bashi lokaci in dai Allah ya raya ka a duniya akwai lokacin da labarin wani ake ba shi ake yi ba duba dai wanda suka yi suka samu duniyar ma irin su Fir'auna in ba dan Allah ya sauko mana da Alkur'ani ba labarin sa ma ba za mu sani ba duniya ta riga ta gama da shi in dukiya ne ga isrin Karuna irin su Karuna in banda Qur'ani ya zo mana da labarin su wallahi ba za mu san su ba an fahimta in adalci ne ga annabawa irin su Annabi Dawud irin su Annabi Sulaiman in ba dan Qur'ani ya zo ba wallahi ba za mu san su ba to duk dan adam haka yake daga tashin ka zuwa yanzu in kai tilawon baya zaka ke jin labari da lokacin kaza wane ne da lokacin wane ne da wane ne mai fada aji amma yanzu ko iya rayin ko ya mutu kuma wani ne a kujerar ta su kuma shi ma ne yanzu Allah ya ma tsawon kwana ko ya barta ya mutu ko kuma ya barta iya da rai ba wani abu da zai dawo ma duniya yanda duniyar ba za su dawo ba babu da zai dawo illa wal hakitabu ma'lum na'am ayatin ga malam
ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
الله يتشي ما تسبق من أمة أجلها الأمة باما غغوتو متى دا أجل انت دوكو تا الأمة إيا أبن دا أكي إيبا متى تو هي تاجي إيا كرزن الله زيغا ما دا إيتا بزا غغوتو متى دا أجل انت با أي الموت أو الأظام أجلها أنان شيني الموت أو الأظام Allah ba zai kashe su gaba ɗaya lokacin su bai ba kuma Allah ta'ala ba zai azabtar da su ba wannan lokaci bai ba an gane ko ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa qalu ajalaha wa ma istaqirun kuma Allah ta'ala ba zai jirkinta musu ba ka duba yanda Fir'auna ba abin da bai ba yayi zalunci yayi dagawa duk ta'addanci da kaji labarin sa da wanda ka ji Fir'auna ya aikata shi a bayan kasa amma Allah ya ara masa lokaci ya rayu kuma cikin lafiya duk damar da Allah ya bashi bai kwace masa ba amma lokaci dai kuma ya kama shi kaman da bai kwace ba ana fahimta duk inda kaga dan adam ya samu wata dama da Allah ya bashi wannan damar da Allah ya bashi ya mai da ita dalilin sabon Allah ko dalilin cin mutuncin al'umma ko dalilin zaluntar al'umma wallahi ka tausaya masa ƙarshen sa ba zai yi kyau ba ƙarshen sa ba ya kyau Fir'auna ka duba ƙarshen sa ruwa ne halaka shi ruwa Fir'auna in ya ga dama ruwan ma sai sa abin da shi gaba daya ba abin da ba zai yi ba Fir'auna ya kashe adadin mutane iya sarransa Fir'auna ya azabtar da al'umma iya sauransa amma da ƙarshe ga Fir'auna a ruwa ya mutu an fito daga wasu yake na ko magana ta ƙare saboda haka duk inda mutum ya kai da dagawa da zalunci wallahi Allah ne ya ara masa lokaci ko Allah ne ya ara mai rana kuma ranar in dillanci tana nan zuwa in kwanan ya ƙare ko dama ta kubuce shi kenan magana kuma ta ƙare ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastaqirun ba za mu jirkinta musu ba kuma ba za mu gaggauto da azaba lokacin da bai ba na'am
wa qalu ya ayyuhal ladhi نزل عليه الذكر إنك لمجنون
مشركا مكة سكتي يا أيها الذي نزل عليه الذكر يا كي ونند أكا سوق أرماد الذكر أنا القرآن أكيدي يا كي ونند أكا سوق أرماد القرآن وأرادوا به محمد صلى الله عليه وسلم سنة نفق النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيني الله تعالى يسوق أرماد القرآن سوك كرايشي يا كي ونند الله يسوق أرماد القرآن يسكى فدو مغانا موبي موني دكازان تازوا غريشي cewa wai iya cikin wanda ake tunanin kwakwallo su tana da matsala haka suke fada wa manzon Allah wannan kuma kafin ma zuwan manzon Allah sun fada wa annabawa da yawa irin wannan sun ce annabi Nuhu batacce ne sun ce shi ma annabi Hudu kwakwallo su ta tabu ba shi da lafiyar kwakwallo ana fahimta har ma suke cewa illa ataraka ba'du alihatina bisu kai Hudu muna ganin kawai gumakan mu ne ma suka washe ka suka ma baki yasa bakin ka gishiru kama surutai gumakanmu ne suka kafiye magana akan su yasa suka tsine ma albarka kalalace udi ba wai kalwace zata cewa gishiri baki wo an fahimta wai su tsinannun lalatatun amma suke fada wa annabin Allah to irin wannan duk Allah iyaye domin ya lallace manzon Allah ba akan sa aka fara ba annabi Musa ba irin abin da Fir'auna bai fada masa ba irin magana baka da bai fada masa amma da karshe kuma Allah ya magani waɗannan mutane nan ma suka ce manzon Allah suna sai suka kama sunan su suke cewa innaka hidi suka hada da taukidi har ku taukidi tabbas haqiqa kana cikin wanda kwakwalwar su take da rashin lafiya ana fahimta sun fadi wannan istihza ala sabilil istihza kuma ƙarya suke sun san manzon Allah ba a jingina masa wannan sun sani su ne ba suke ce masa al-amin domin amanar sa za a tuhumi wanda yake da yaci mun kwakwalwa kuma a ce masa mai amana ne ai bai masan amanar ba an fahimta sun yadda duk wata rigima an yazo zai sulhunta wannan tsakanin sun yadda da amanarsa da gaskiyarsa ba su taba tuhuma su da ƙarya ba amma domin kin da adawa kan sakon da yazo da shi sai yake faɗa masa wannan magana yasa Allah ta'ala yake cewa ya rasulullah kai hakuri ba kai sai karatawa abinda ka zo da shi ne suke ƙaryatawa wata rana Abu Jahil ya zo ya samu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya Muhammad inna la nukadhibuka cewa Muhammad mu ba kai muke ƙaryatawa ba mun san kai mai gaskiya ne ba makareci ba walakin nukadhibu bima ji'ta bihi muna ƙaryata abin da ka zo da shi ne ba mu yadda ba kawai amma kai mun san mai gaskiya ne sai Allah ya ce kan na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun
innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun
Allah ya ce kan na'lam haqiqa mun bayyana anan al-ilmu anan ilmu zuhur ne Allah ya san komai tun kafin faruwar sa an gane ko Allah ya ce tabbas mun bayyana irin abin da yake fitowa daga bakin su la na'lam innahu la yahzunuka alladhi yaqulun mun san abin da suke fada ma iya damun kayar su da baka jin dadi la alaka baki un nafsuka ala asarihi in lam yu'minu bi hadha alhadisi asafa kana damuwa sosai bakin ciki iya riskarka to amma sai Allah ya ce fa innahum la yukadhibunaka tabbas kai ba kare ta ka suke yi ba sun san kai mai gaskiya ne amma walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun so dai su azzalamai kullun game da ayoyin Allah suke jayayya kullun ƙaryatawar su ayoyin Allah ana ganewa shi yasa shi ma Fir'auna Allah ya faɗi wannan a game da shi Allah ya ce sakon da annabi Musa ya zo da shi Fir'auna wai ba bai san gaskiya ba ne ya sani amma wajahadu biha wasaiqanatha anfusuhum
wajahadu biha wasaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kayfa kana aqibatul mufsidin
Allah ya ce wajahadu biha suna ja'in jada sakon da annabi Musa ya zo da shi amma wasaiqanatha anfusuhum amma ransu ya san gaskiya ne kun san akwai faɗa rashin gaskiya ko ka san ƙarya kake amma sai ka hakikance amma in wani zaji ya ka gebe wani ya ai he fada ma cewa bashi da gaskiya amma zuciya da son zalunci ya sa ka tibure ka ki gaskiya to fadan da Fir'auna da mutanen suke da Annabi Musa sun san gaskiya ne amma suna kin su bi gaskiya Allah ce zulman wa ulwa domin zalunci da neman girma kawai fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin Allah ya ce ka duba ga karshen mabarnata yake kasancewa karshen baya yin kyau ana fahimta to anan ma Allah ta'ala yake cewa suna cewa ya ayyuhal ladhi nuzila alayka dhikra innaka lamajnun sai Allah ya ce mi
law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin
Allah ya ce suka ce law ma ta'tina bil malaika dama dai a ce ka zo mana da malaika shahidina laka bi sidiq kana cewa Allah ya ce malaika iya cewa gaskiya ne kware da gaskiya haka ne ba gaskiya su yawa dama Allah ya turo ka tare da malaika idan ka ce abi Allah ayi gaskiya ayi tauhidi a bashirka sai malaika ya ce haka ne wannan Allah ne ya aiko shi to haka suke bukata abin ya faru kine law ma ta'tina bil malaika dama ka zo da malaika shahid bi zalika bi sidiq ala ma taqul yana gaskata kan duk abin da ka faɗa in kunta minas sadiqin har kai in dai kai annabi ne to mu ga kana tafiya da malaika haka aka zo aka faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi manzon Allah domin gatansa da girman sakon Allah idan aka taba shi to Allah ne yake mai da martani sabanin sauran annabawa sai Allah ya ce ku ce kaza amma manzon Allah Allah da kansa yake mai da martani kun ga nan an zo an ce in kai mai gaskiya ne akan abin da kake faɗa to muna so mu ganka tare da malaika sai Allah ya ba su amsa ya ce
ma nuzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idhan munzarin
Allah ce ma nuzilul malaikata an karanta da ma tunzilul malaikata shi ko malaikata aiwa ta'un din fataha su takwas ne a qur'ani ana gane wa ko al malaikata haka ma nunzilul malaikata illa bil haqq Allah ya ce in mala'iku kaga sun sauka a gari illa bil haqqi ay illa bil azab sai dai halakar da mutanen zasu kun ga mutanen annabi Lutu mala'iku aka turo musu mutanen annabi Shu'aibu mala'iku aka turo musu mutanen annabi Hud haka mutanen annabi Salihu haka shi ma kansa Fir'auna lokacin da za a halakar da shi mala'ika Jibril ya go ana fahimta yasa lokacin da yake cewa amantu billazi amana bihi banu isra'il yake cewa manzon Allah da ka ganni a lokacin da Fir'auna yake kokarin furta imani yake cewa tako nake ebuwa kasar ruwan ina maka musu a baki domin kar ya furta kalmar shahada daidai Allah ya karɓi musulunci sa an fahimta yasa nake ebu tako nake cusa mai a baki har Allah ya karɓi rayuwarsa a haka ana ganewa to Allah ta'ala yake ce in kaga mala'ika ya sauka a duniya to lalle ilallah wannan mutanen ƙarshen su ya zo ma nunzilul malaikata illa bil haqq mala'iku ba sa sauka sai dai lokacin da muka je zai su halakar da mutane kaza yasa Allah ce dama yawma yarawnal malaikata la bushra yawma izi
yawma yarawnal malaikata la bushra yawma izi lil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura
Allah yace ranar da mujrimai za su ga malaika yawma yarawnal malaikata la bushra yawma izi lil mujrimin in dai har sun ga malaiku sun sauka to ranan babu albishir ga mujrimai halaka da barin su duniya ya zo wa yaquluna za su ke cewa hijran mahjura ai kaura mu kaurace musu kaf ba ma san ganin su to lalle ilallah idan malaiku sun sako to da ma halakar wace to shi Allah yake mayarwa da wadancan kafirai amsa cewa ai manzon Allah ba shi bane farkon manzo kun ba manzon da aka turo shi da malaika yake gaskata shi akan abin da ya faɗa in kaga malaika ya sauka a gari to bala'i ne yazo kawai Allah zai halakar da wannan al'umma ko wa ma kanu izan munzarin ba ku zamto ko mu akirina ba za mu jirkinta muku a'a in dai lokacin yazo magana ta kare wa kad kana al kufar yadlibuna inzalul malaika ayyanan kafirai suna nema a ce malaiku sun sauka sun gansu ido da ido fa ajabahumullahu ta'ala bihaza sai Allah ya amsa musu bukatarsu da wannan wa ma'anahu innahum law nazalu ayyanan da dai a ce mala'ikun za su sauka su gansu ido da ido an gane ko ba a ce mala'ikun za su sauka ido da ido su gansu lazala anil kufar al imhal da Allah ta'ala sai ya sa zukatan sun cika da tsoro an gane ko wa'azzabu fil hal kuma a daidai lokacin za mu su azaba in dai har da awansu da suke fada sun ga mala'ikun ido da ido to shikenan ai ƙarya ta ƙare kuma a lokacin Allah zai azabtar da su zai halaka su zai rabar da su da duniya gaba daya na'am aya ta gaba
inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun
Allah ya ce inna nahnu mu ne nan an gane ko wannan kuma suna ce mata nunun ce ba ta jami'i ba nunul mu'azzimu nafsuhu ake cewa nun to wanda yake girmama kansa ba nunul jam bace domin Allah shi kadai ne amma zai ce mu ne muka saukar da alqur'ani domin Allah ne ya isa ya faɗa haka ana ganewa domin girmama kansa da yake kuma iya bambanta kansa da halittunsa ya zace mu muka yi kaza mu muka yi kaza da sigar jami'i amma ba jami'i bane ana fahimta yawa kamar inna anzalallahu ne firatul qadr kamar inna a'tayna kalkausar duk mu muka yi amma nun ce wanda Allah yake girmama kansa da kansa an fahimci wannan to Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra haqiqa mu ne muka saukar da adh-dhikr adh-dhikr alquran Allah yake dafi mu ne muka saukar da alqurani wa inna lahu lahafizun kuma mu ne muka dau nauyin kare shi ba abun da zai zo ya kawo matsala game da alqurani tun daga farko har karshen duniya babu shi ana fahimta lahafizuna min ash-shayatin wa an su malaman suka ce Allah yayi rantsuwa zai kare alqurani game da shedanu an yazidu fihi aw yanqusu minhu ko su kara ko su rage ba zai yi ba wannan yafi karfin su an gane ko aw yubaddilu ko su canje wani abu a qur'anin ba zai yi ba domin irin kariya da tsaro da Allah biya qur'ani ko dugo na ƙasa aka mai da hisa ma sai an gyara ma an ci ba haka bane ko dugon sama aka mai da hisa ko wasali aka canja sai an nuna cewa na ba haka bane domin irin tsaro da Allah biya qur'ani hisa can da dadewa wajen 70 ya saka an ce yahudawa suka yi meeting suka ce to su kuma musulman nan in ba araba su da qur'ani ba fa ba za a ci nasara akan su ba sai aka yi meeting aka ce to ya za a araba su da qur'ani sai aka ce ai suna siyarwa ai zaka je kasuwa ka sai qur'ani ko ka je wajen alarammomi masu rubuta wani hannu ka siya sai suka ce in ana siya ai shike da mun gama da su ai sai suka bazo kudi duk inda ake sai da qur'ani aje a siya ana fahimta suka je wata tsangaya aka ce to kuna neman qur'ani ku je wata tsangayar akwai aran ma da almajiran suna tarbu da qur'ani da suka je sai aka ce to akwai wasu aka tattaro sun shiga ta musulunci sun ma hadu da wasu musulman ana bayimta aka ce ga waɗannan an gama su suka siya suka ce he malamin yake cewa kwana nawa za ku yi a garin nan yake ce za su yi gaman sati yake to nan da kwana uku ma ku dawo ana rubuta wani ba a gama ba za a sake rubutu za a sake rubuta wani ba za ku samu an suka fa nan da kwana uku suka ce a to wannan magana babu kuma amma mun siye za a sake rubuta kayan su kenan domin Allah ya ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm
huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm wa ma yadhhadu bi ayatina illa adh-dhalimun
Allah ya ce shi qur'ani ayatun bayyinatun ne wasu ayoyi ne bayyanannu Allah ya ce gun ajiye su a kirazan waɗanda Allah ya ba su ilimi ne Allah ya aje ayoyin Qur'ani a kirazan alarammomi yasa duk masanin Qur'ani malami ne domin Allah ya faɗa da kansa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm ya kirazan waɗanda muka ba su ilimi inji Allah yasa manzon Allah ke ta sabu tiwal baqara ali imran nisa maida an'am a'raf an gane ko a araf anfal tauba yunus yace duk wanda ya haddace waɗannan surori kuma ya san ma'anar su malami ne haka manzon Allah yace duk wanda ya haddace su kuma ya san fassarar su to sai manzon Allah yace malami ne harshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa duk masanin alqur'ani malami ne kuma Allah ta'ala mai baiwar da baiwa wani wanda ba shi ba Allah ya mai karamci ya mai baiwa ya mai arziki na duniya da lahira kuma yasa sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yake cewa duk wanda Allah ya bashi alqur'ani kuma ya daga ido yake kallon ni'imar da Allah ya yi wa wani a duniya kamar tafi tasa to hakika ya kaskantar da abu mai girma kuma ya darajantar da abin da bashi da girma duk wata ni'ima a duniya bayan qur'ani take yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin manyan mu'jiza ta sai Allah ya bashi qur'ani ana bayyana tsawon shekara 23 Allah ya yi iya saukarwa da manzon Allah alqur'ani shekara 13 a Makka shekara 10 a Madina to duk wannan sakon da Allah ya turo tsawon shekara 23 aka yi ta gwagwar maya aka yi ta yaki to kai kuma Allah ya ma arzikin ka haddace su gaba daya kai wanda ba karamin arziki bane ai ba karamin karamci bane daga Allah yasa Allah ya ce duk wanda na bashi qur'ani zababbe ne mun gadar da alqur'ani ga bayanmu da muka zabe su duk mahaddacin qur'ani zabin Allah ne iya cikin waɗanda Allah ya zabe su da kansa an fahimta kuma shi mahaddacin qur'ani ba ma shi din ba idan kiyama ta tsaya har iyayensa sai ya ja musu alkhairi manzon Allah yake bada labari cewa idan alkiyama ta tsaya ana ta fama da bala'in zafin rana da fargaba da tashin hankali sai Allah ya sa mala'iku su yi wata rumfa ana tsakiyar rana fa ba ruwan zama ba inuwa idan aka yi rumfan nan a zaunar da wa'ansu mutane a rumfar a je gidan aljanna ebo kayan ado na gidan aljanna zo a dinga sa musu wa'ansu na tambayar manzon Allah waɗancan annabawa ne ko sahabbanka ne ko kaza ne ko shahidai ne sai manzon Allah ya ce a ba dai a ciki mahaifa ne na waɗanda ƴaƴan suka da shi alqur'ani mahaifa ne na mahaddatan alqur'ani sai Allah ya musu irin wannan tukuicin tun kafin a higa aljanna Allah ya ba su wannan shine wani malami yake cewa fa ma zannuka bin najli inda jaza'i to shi ko mahaddacin qur'ani me zatonka na girman ladan sakon Allah ulaika ahlullahi wasafatul malah sai Allah ya ce su ne na kusa da Allah suna kusa da Allah suna sahun gaba yasa manzon Allah yake cewa Allah ya ce dama zai riki wa'ansu daga cikin mutane su zama iyalinsa to da mahaddatan qur'ani su ne iyalan Allah yake bace domin matsayi irin nasu ka duba yanda Allah yake kyamar a jingina masa ɗako mata amma da Allah zai riki wa'ansu su ne iyalansa to mahaddatan qur'ani ne yasa girmama su girmama Allah ne kai tsaye yasa manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam a inna min ijlalillahi ta'ala ijlalu ahlul qur'an wa zai shay ba muslim yake cewa iya daga jin girmama Allah kai tsaye Allah kake girmamawa to ka girmama wanda Allah ya bashi alqur'ani sannan kuma ka girmama dattijo wanda ya farin gashi a cikin musulunci idan ka girmama waɗannan mutane guda biyu to Allah ya ce shi ka girmama kai tsaye ana ganewa to duk da wannan kadan daga cikin abinda waɗannan bayin Allah masu karamci suka samu yaya matsayin su yake a cikin mu mahaddatan qur'ani me muke yi dan mu cika umarnin Allah da manzon sa wajen girmama su ko da ka haifa ya haddace alqur'ani to akwai wani abu na shari'a da ta baka dama ka girmama shi domin iya dauke da sakon Allah a kansa gaba daya ana fahimta amma abin takeici kuma su ne marasa matsayi a cikin mutane mutane ba su mai da mahaddatan alqur'ani wata jari a cikin su ba duk kabila duk al'umma duk dangin da Allah ya sa mahaddacin qur'ani a ciki to wallahi Allah ya sa wannan dangin da alkhairi Allah ya so wannan mutanen da albarka domin manzon Abdullahi dan Abbas yake cewa Allah ya kare yadda da shi in aka fusata Allah da aikin sako Allah yayi nufin kawo al'umma bala'i da musiba to sai Allah ya ga mahaddatan alqur'ani sun zo suna karantar da daliban su to dalilin wannan aikin da suke sai Allah ya dauke bala'in sai Allah ya huce daga fushin da yawa al'umma kaga ashe kai honorable ko excellency ko waye ma kana cin albarkacin madadin alqurani in ba dan su ba da yanzu Allah ya gama da duniya wallahi da yanzu ba wannan labarin ake yi ba zo sa yara suna karantar da su ana haddace qurani wannan iya sa Allah ya saukar daga bishin sa in Allah ya so ya mana azaba 100% to sai ta koma 15 cikin 100 ko 20 cikin 100 ko wata azabar ma ta zo ta wuce baka san ma ta zo ba amma irin abin da yake fuskanto wannan al'umar ku da kanku kun san akwai wani abu da Allah yake jin kunya sa cikin mai wallahi akwai amma ba irin target da ba ai ba na halaka musulman arewacin Najeriya sama da shekara 40 ana wannan target sai yanzu abubuwan suke bayyana su boko haram su bandi su wane wace tsiya ce duk shirye-shirye ne plan ne sama da shekara 40 aka yi wa'ansu ma suna zuwa su shude baka sani ba to daga cikin abin da yake tafiyar da su din wallahi akwai albarkacin madadin alqurani a cikin al'umma ku duba yanda corona ta zo kai ka zashi corona za ta wuce a shekara 10 irin abin da ake tsorata mutane ake tatsu razana mutane kaza 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 an ka gaisa da hi za ka kawo an kai kaza kaza ka toshe hanci ka toshe kunne amma yanzu ina hidai labarin ta Allah ya karbi addu'ar bayin sa waliyai tsarkaka su ma sun daina fadar ma yanzu sun gaji ma sun propaganda ma ta daina an daina saboda waɗannan bayin Allah wallahi mu dinga karama su duk inda ga mahaddacin alqurani ka girma shi ka masa hidima Allah kake yiwa amma abin da kake su ne ci baya cikin al'umma ba su da matsayi gwamnati bata kula da su ba mutanen unguwa ba su kula da su ba alhazan unguwa duk ba ruwansu da su mahadacin qur'ani duk tilawarsa in ya je nema aure da kansala sai kansala ya gane shi kuma gaskiya bane arama kuma gaskiya bane wallahi in ba kuɗi gare ka ba kai ma mahadacin wala wani kansala sai ka da kai kuma musulmi ne ba maki ma ahlus sunna ka je neman yasa amma ana cewa wai me na sama mai ce bare sarka kaji mutumin da Allah yake kare a duniya bala'i sanadiyar sa amma wai shine mai nasa mai ce banzana na kasa saboda ka lalle ilallah mu girma alqurani ya yi uwa mu girma abotan sa mu masa hidima iya cikin abin da Allah ta'ala zai ji kanmu ya mana alkhairi a duniya da lahira ina ganin zamu tsaya akan wannan ayar goma akan da zamu tashi insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan sa kusakwarai kuma muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu iko binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu iko guje mata wannan kuma shine darasin mu na ɗaya a wannan sura suratul hijr insha Allah Allah ta'ala ya sa mu fara a sa'a mu gama a sa'a muna roƙon Allah ta'ala mara san lafiyar mu Allah ka ba su lafiya mu kuma Allah ta'ala ka daɗe mu da lafiya da imani Allah ka ƙara mana lafiya ka ƙara mana imani ya rabbal alamin Allah muna roƙonka ka sa mu cikin bayinka da ka yanta a wannan wata ka gafarta musu ka ba su aljanna a wannan wata ya Allah da mu da mahaifanmu da dukkanin musulmai gaba ɗaya garinmu na Gombe da sauran garuruwanmu da ƙasarmu Najeriya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka kwantar da hankalinmu a wannan ƙasa da wannan gari da sauran garuruwan musulmai ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira akwai wata tattaka da tambaya da na tafi daidai jiya to mai tambayar yayi sallama da fatan alkhairi yace tambayar sa ta daya mutum ne yana azumi sai ya sha ruwa da mantuwa menene hukuncin azumin sa to amsar ta danganci fatawa guda biyu da malamai suka bayar kuma wannan abin da zan faɗa tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake da wannan gida biyu akwai ahlul zahir akwai kuma ahlul istinbat tun lokacin manzon Allah ka samu wannan idan manzon Allah ya faɗi magana wa'ansu su dauke ta a zahirin ta haka za su dauka wa'ansu kuma za su iya fidda wani hukunci a ƙarƙashin maganar sai su hukunta da shi misali na farko akwai lokacin da manzon Allah ya turo wa'ansu sahabbai tafiya za a je yaƙi Banu Qurayza sai ce da su ku tafi kar ɗayan ku yayi sallar la'asar sai ya je wannan gun ya biya sahabbansa umarni to suna tafiya a hanya sai sallar la'asar tare ciki su wa'ansu suka ce mu tsaya mu yi sallah wa'ansu suka ce a'a ai manzo Allah ya ce kar mu yi la'asar sai mun je can haka suka rabu a biyu wa'ansu suka ce abinda manzo Allah yake nufi mu yi gaggawa mu take nufi amma tunda la'asar tare suke mu ana za mu yi sallar mu ana wa'ansu kuma suka ce wallahi ko rana ce za ta fada ba za mu yi sallar asar nan mun je can kaga an rabu biyu tun a lokacin ko manzo Allah ya tabbatarwa da kowa daidai dinsa to wanda sunanan da yawa a cikin ilimi sunanan da yawa ba wai a ra'ayinka ko fahimtarka da ita kake so duk duniya su fahimce ta ba dole akwai wata fahimta wanda za ta saba wa taka kuma ita ma in dai ba san zuciya tana da dalili wajen fadanta Imam Malik a wannan qadiyya ta mutun ya sha ruwa da mantuwa yace mutun zai rama azumin sa an fahimta zaka rike bakinka karama azuminka idan bayan sallah ta yi dalilin sa shine yayi ne domin toshe hanyar wasa da azumi wani idan aka ce ya sha ruwa da mantuwa ba zai rama ba to sai miri abin wasa shine saddu zari'a a fahimtar Imam Malik amma akwai ahlul hadith hadisi ya inganta manzon Allah yace duk wanda ya sha ruwa da mantuwa ko ya ci abinci da mantuwa faqad at'amahu Allahu ashe wa sharaba wa sharabu hakika Allah ya ci da shi ya sha da shi haka manzon Allah ya faɗa an fahimta kaga ahlul hadith agun su ba ramuwa in ka sha da mantuwa ko kace da mantuwa ba za ka rama ba Allah ya ci da kai sha da kai in kuma kai dan fiqihu ne dan mazhaba ne to ga Imam Malik ga ra'ayinsa a wannan fatawa zaka rama azumi bayan sallah ta wuce to shi mai tambayar ba mu sani ba dan hadisi ne ko dan fiqihu ne ba mu sani ba ana fahimta to wannan ita ce amsar da zamu bayar a nan insha Allah tambaya ta biyu mai hukuncin tsangayoyi da makarantun islamiya idan an je sai ka ga gutsare-gutsaren alqur'ani haka ko iska tana daga su ko kuma ana takawa eh wannan gaskiya ba daidai bane qur'ani girma shi ake kuma in fisifisi na qur'ani ya taru za a iya kone shi ma ba matsala bane a tattara su gaba daya in dai yaro ba za su karanta mu za su yi amfani ba sai a kone su a gumi tsarki daidai ne ba matsala bane ko a tona rami a binne su yanda iska ba ta dauke su ba da islamiyu da tsangayu akwai dake kwaramar islamiyu amma tsangayu ba za ka qur'ani wannan ba gaskiya da wahala dan a tsangaya ba amma yadda yaro ya dau qur'ani ba sai ya hankali in ma rubutu ne aran ma ne zake masa da allo kaga wannan sun fi islamiya tarbiya kenan amma yaro dan wannan dan kikkin ne gane da qur'ani izo su tun hannun sa wannan ba daidai bane zai iya fitsari iya hannun sa zai iya jefa shi aran ba daidai bane wannan saboda kai malamai a dinga kula da girman alqur'ani ba daidai bane dan kana karanta qur'ani kuma ka walakanta shi Allah ba zai barka ba tambayar su ta uku mutun ne ya shiga wani hali zai iya roƙon Allah Allah ya dauki ransa to me zafi haka kuma me zafi haka manzon Allah ya ce kad ɗayan ku yayi burin mutuwa dan wata jinya ta same shi an fahimta kar ka sake ka cewa na mutu Allah ya sa na mutu kar ka faɗi wannan manzon Allah ne ya faɗi wannan yake cewa har in sakon Allah kake akwai yiwuwar Allah ya baka dama ka tuba kafin ka mutu in kuma alkhairi kake aikata akwai yiwuwar Allah ya ara ma lokaci ƙara alkhairi akan abin da kake bari ba bace ba saboda takaice ba a burin mutuwa duk tsananin da ka shiga sai dai manzo Allah ya ce in har ma la muhala sai ka faɗa sai ka ce to Allah ka raya ni in rayuwata ta fi alkhairi ko kuma Allah ka karɓi rayuwata in mutuwata ta fi alkhairi an ce wannan ya halatta mutum yayi wannan in ya faɗa wani rai amma mu kullum muna fatan Allah ya raya mu da imani yawa Allah ya raya mu da imani ko ba mutuwa muke so ba ana ganewa ina matsayin ana karatu mutane suna tashi har da daga murya in yin hakan daidai ne a ba daidai bane ana zauna a gun karatu in zaka tashi akwai korabin ma da suke daga hannu su nemi izini su tashi ana fahimta daidai ne wani girmama karatun ne ba wai malamin ba karatun ake girmamawa ana fahimta kuma ba daidai bane ka zo gun karatun qur'ani kana surutu ba daidai bane in abu ya matsa ko kuma abu goma waya kai ka daga ka dinga waya ana karatu ba daidai bane wannan ba ladabi bane game da alqur'ani in kana da wani uzuri na la muhala ka ga waya ta shigo zaka iya fita can gefe ka musa wayarka in ka gama tsabka da ka ci gaba da zaman ka amma kullun ana salladabi wajen karanta alqur'ani ana salladabi ga masu karanta alqur'ani wannan daidai ne saboda ka daga waya da surutu da tashi ba daidai bane sai a yi cikin ladabi kamar yadda malamai suka ce tambayar su ta karshe malam mutun ne yayi azumi kuma da kyar ake samun abin da za a dafa to idan ƙarshen azumi ya zo ya za a yi wajen zakar fidda kai ya zai yi Allah ya sauke masa ai in dai har baka da abin da zaka ci ai kai za a biya dama an bayin an bayin da dama an ce a bada zakar fiddakai ga waɗanda sai sun fita su nemi abinci saboda har in Allah ya kama jarrabawa sai ka fita ka samu baka samu abinci a wadace to kai kana cikin wanda Allah ya daukewa kuma ko daga baya ka samu halin malamai sun ce ba za ka biya ba ta sauka kanka a wannan shekara sai dai in ba da Allah ya hore ma kuma ba dan sai ka bayar in Allah ya hore ma amma har in abana baka da hali baka da yanda zaka yi da iyalinka to gaba ɗaya da kai da duk wanda yake karkashinka ta sauka kanka kuma kudin ma ake so a kula da ku a ba ku din ana fahimta amma ba daidai bane ka je ka ci bashi ka fada zata kanka da kai kuma baka da yanda zaka biya wanda aka halatar musu shi bashi mutumin da yake aikin gwamnati misali zakar fiddakai ta zo kuma mai albashi ba kuma yayi budgetin cewa a albashinsa zai fidda wannan kudin to an ce wani ya halatta ya karba ya bayar idan mai albashi ya ba su bayar wadannan an ba su dama su yi haka ko kuma a'a kana kasuwa akwai kayanka a kasuwa in ka sayar akwai kudin da kace zaka yi kuma kasuwa bata zo ba ya halatta ka karba ka bayar in kudin ya zo ka mai musu kayansu amma kai faqara'u ila larurati wanda sai Allah ya kawo to ba sai ka ci bashi ga wani abun ba Allah ya sauke ba to wannan dai sune ina ji karshen tambayoyin da ya rubuta wallahu ta'ala a'lam akwai wasu a nunka wa alaikum assalam amin to wa alaikum assalam wadanda suka rubuto neman addu'o'i Allah ta'ala ya biya bukatu na alkhairi wanda ya ba da sadaka a sa a su marayu muna masa addu'an Allah ya biya masa bukatar su ta alkhairi wanda kuma suke da niyya su ma Allah ta'ala ya kawo musu alkhairi su bayar kuma Allah ta'ala ya taimake mu wajen agaza waɗannan bayi nasa kuma wanda yake addu'ar abubuwa sun tsaya cak to muna roƙon Allah ya warware su saboda dama za a dinga addu'a a biya tsaya amma an ya warware baka ji ku sai ka ji shiru amma kullum ma nan ayi addu'a a biya tsaya bayan da yake amma Allah iya dagawa kuma sai ka ji shiru annabi mai sharasa to muna fatan duk wanda yake cikin tsananin rayuwa Allah ya buɗa masa Allah ya warware mana wannan matsalolin Allah ta'ala ya kama na sauki da gare shi Allah ta'ala ya sa wannan abin ya zama labari kuma Allah ta'ala muna roƙonka ka ba mu jarrabawa da zamu iya yi Allah ta'ala ka ba mu jarrabawa daidai da imanin ya Allah Allahumma rabbana atina fid dunya na to alhamdulillah Allah ya saka musu da alkhairi masu wannan sadaka kuma Allah ta'ala ya bada ikon taimaka waɗannan bayi marayu Allah ya ba mu ikon faranta musu Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin